This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su ga mu da kanin labarai.
To hawa mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dubban kananan likitocin kasar. A yau Litinin Ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin Samara da ke kudu maso yammacin Rasha.
Kanin labaran kenan a bangaren rahotanni za a jiyar da dakarun tsaro. Suka rika ba ta kashi da 'yan awari masu dauke da makamai a garin Kumba da ke jihar Yamma maso kudin kasar Kamaru. Lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin don tsira da rai.
Wato sojoji da suka je rangadi gurin ne. To she suka je she suka so ba mutane tsoro. To ake su yara 'yan Ambazonian din sojojin Ambazonian din ba su nisa da wannan wurin.
A can jamhuriyar Niger kuwa rahotanni daga arewacin jihar Tillaberi da ke kan iyakar Niger din da kasar Mali. Ke cewa 'yan bindiga sun kona motocin dakon mai da halaka direbobi da yaran su akan hanyar su ta koma gida bayan sauke lodi a kasar ta Mali.
To abin da ya faru mota hurin an ta kone da mutum takwas.
Biyo mu a cikin shirin domin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da baban gida Jibrin. Amma fa duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin. Kwana guda bayan kiran da ta yi na ayi gaggawar tsagaita bude wuta a Gaza. Wani jami'a fadar ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan Falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su hada da tura karin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wata sanarwa Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar White House Jack Sullivan da kuma mambobin majalisar dokoki ɗan Republican da na ɗan Democrat. A ranar Lahadi Harris ta yi wani jawabi inda ta yi kira da tsagaita bude wuta a Gaza. Kiran da ya kasance ɗaya daga cikin kiraye-kiraye mafi ƙarfi da gwamnatin Biden ta yi na neman a dakatar da yakin tun bayan barkewarsa.
Given the immense scale of suffering in Gaza.
Harris ta ce duba da irin girman wahalhalun da aka shiga ya zama wajibi a yi gaggawar dakatar da bude wuta akalla ko da ya kai makonni shida ne. Gwamnatin ta Biden na aiki da Masar da Qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da bude wuta na akalla tsawon makonni shida don a karbo sauran mutane da Hamas ke rigar kwa da su a kuma kara tura kayayyakin agaji. A yau Litinin, Ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin Samara da ke kudu maso yammacin Rasha. Dakarun Ukraine sun ce harin ya kaikaici gadar ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin Rasha a kusa da kogin da ake kira Chebek. Hukumomin na Ukraine sun ce dakarun Rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojinta. Hukumar da ke kula da safarin jiragen kasa a Rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummunan al'amari. Amma ta ce babu wanda ya jikkata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragen ta na ƙasa a yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ranar Lahadi ya yi kira ga ƙasashen yammaci da su taimaka da tallafin da ke fuskantar jinkiri waɗanda ya ce da su ƙasar ta Ukraine take a ƙara kare kanta daga hare-haren Rasha duk da matsalar ƙarancin albarusai da take fama da ita. China ta bude wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar kasar. Taron yana mayar da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da kasar za ta aiwatar a wannan shekara. kasashen duniya sun zura ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da kasar ta Sin za ta shata yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake kokarin shawo kansu wanda kasar ke fuskanta tattalin arzikin kasar ta Sin na tafiyar hawainiyar da bai taba ganin irin ta ba cikin gomman shekaru akwai manyan kusoshin gwamnati da aka cire su a mukaman su na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leken asiri labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
an jima kadan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru inda dakarun tsaro suka rika ba ta kashe da yan aure masu dauke da makamai a garin Kumba dake jihar Yamma masu kudu na kasar ta Kamaru lamarin da ya kai mazauna garin arcewa daga yankin Dantsira da Rai kamar da yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Garba Awale ya aika mana
a kasar jamhuriyar Kamaru musamman a bangaren yan awaren ingilishin kasar har yanzu tsugune bata kare ba wajen karfafa matakan tsaro da ma wanzar da zaman lafiya a bangarorin na yan awaren ingilishin kasar a halin yanzu dai yan bindiga ko masu tada kayar baya da sojin kasar jamhuriyar Kamaru ne suke bata kashi a kauyen Kumba anda al'amarin ya kai mazauna wannan kauyuka ga yin gudun hijira zuwa waɗansu kauyuka makwabtansu na tambayi Alhaji Dan Asabe dan asalin garin Kumba ne kuma mai fada a jini a kungiyar na yan awaren kasar kan kuma yasa har yanzu ake bata kashi a wannan bangaren
wato sojoji da suka je rangadi gurin ne to she suka je she suka so ba mutane tsoro to ake su yara ɗan ambazonian din sojojin ambazonian din ba su da nisa da wannan wurin sai aka bude wuta to wa'annan kuma su ambazonian suka cewa to duk ɗan abin nan mutanen wannan garin duka su gudu kowa ya ta kansa to shi ne wayansu suka gudu suka shiga daji wayansu kuma suka gudu suka abin nan suka je ta hanyar jirgi na wuya na gucewa ya kwaso wayansu ya zo ruba su a nan abin nan anan banga
to yanzu akwai asarar rayuka da aka yi ne a can bangaren da aka yi wannan bude wutan
har yanzu dai ba a samu labari tabbas ba sai sojojin kansu ma suna tsoron zuwa wurin don duk inda suka ji cewa yaran nan nan to ba wani soja za su tashi sai dai su je su nuna dai kamar cewa sun je amma ba sa kusan kan gure sam ba su riga sun ga mutu suka ce su fita ba su bar musu kasan su ai sun ce musu su fita su bar musu kasan su
na sake tambayan mai bawa shugaban rundunar sojojin kasar jamhuriyar Kamaru shawara wanda suke artabu da yan awaren Dr. Suleiman Mamman ko ya za su yi wajen dakile wannan harare da ake kaiwa a wannan bangaren
to a zahirin gaskiya dai maganar da yare yanzu dai gashi dai abu dai yaki cinyewa to a gaskiya abin da zan iya fadi a kai saboda mu a kasar mu mun gaji ainihin zaman lafiya to a zahiri dai muna shirya sojoji da yawa domin mu ga yadda zamu yi domin mu dakile su zamu yi kokari dai mu cimma burin mu akan kowa da kowa ya koma gida ba tare da ainihin mun samu wani tikas to wannan kam kalubale ne a wajen mu amma insha Allah zamu san yadda zamu yi domin mu yayi wannan matsala
Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
An gaida Garba Awal masu aro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram yanzu ga Muhammad ya dawo da ci gaban labaran duniya
To hawa gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara daukan matakan soke lasisin dabban kananan likitocin kasar matakan da take shirin dauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aiki da ya kasar ayyukan asibitocin kasar likitoci kusan 9000 ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni biyu dan kalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a kasar yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata lamarin da ke barazana ga rayukan wato dimbin mutane a yau likitan gwamnati ta tura jami'an ta asibitocin kasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin daukan matakan soke lasisin su na akalla tsawon watanni uku kotun kolin kasar Thailand a yau litinin ta wanke tsohuwar firayim ministan kasar Yingluck Shinawatra kan zargin cin hanci da rashawa yayin ba da wata kwangila a zamanin mulkinta yalla kuwa ce ta mulki Thailand daga shekarar 2011 aka kuma kifar da gwamnatin ta a shekarar 2014 yayin wani juyin mulkin soji ta fuskanci tuhuma kan wata kwangilar dala miliyan 6.7 da ta bayar a shekarar 2013 wannan yankun wannan hukunci galaba ce ta baya-bayan nan da ahalin Shinwatra ya samu bayan da aka saki dan uwanta Taksin karkashin daurin talala wanda a da yake rike da mukamin prime minister shi ma kuma aka kifar da gwamnatin sa an sake shi ne bayan da ya kwashe watanni 6 a gidan yari a hukuncin daurin shekaru 8 da aka yanke masa an dai zargi Yellock da wasu mutane biyar da laifin rashin bin ka'ida wajen bada kungilar wasu ayyukan da za su taimaka wa al'ummar kasar ta Thailand wajen samun ababen more rayuwa
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To madalla masu aruka da ashagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu sai a ƙara gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Lamarin ya faru ne a ranar Lahadi 3 ga watan Maris na 2024 a tsakanin garin Ayoro dake jamhuriyar Niger da garin Labzanga a kasar Mali. Maharan waɗanda ake kyautata zaton ƴan ta'adda ne sun tare motocin dakonman ne akan hanyar su ta dawowa gida inda suka karkashe direbobi da yaran su kafin su cinnawa motocin wuta kamar yadda babban magatakardan kungiyar direbobi ta SDRN Almu Yakuba ya yi min bayani ta wayar telefon.
To abin da ya faru mota hurin an ka kone da mutum takwas. Direbobi kamar su sandikan SDA ki muna kwanni bandiyar nasi da mambar namu na nan biro national SDRN wanda ke kula da wayan kai direbobi shi yana ciki da dalilai na hanyar lumen shi ma yana ciki da wani kamara da shi ma abokin aikinmu ne shi na mali ne direba waɗannan mutum hudu ne sun kaza su da yaran mota su hudu su ma tsakanin ayyar Labzanga ne an kai wannan abu.
A yanzu haka shugabannin kungiyar direbobin da abin ya rutsa da su sun shiga yunkurin neman hanyoyin ɗauko gawawwakin waɗannan mamata ta yadda za a musu jana'iza a nan gida.
Da abin ya faru tun da muna cikin wani lokaci na gwamnati mai tamamayan kasa sai da mun kai minister na transport mun ka nemo a yi mun alfarma yanda za a yi mutanen nan sun ka su mu san yanda za mu yi mutane su. Mutai mu kai su cikin gaskiya sai wannan kun bai samu ba inda an kai abun an kone su cikin mota to wurin da an kone su nan mutum bai iya tayya da ke su wanda ke Labzanga kuma tsakanin ayar zuwa Labzanga kuma in ba soja bane mutum bai iya gari kansa direbobi duka sun taru nan muna da yau yanzu muna cikin tunani ya zamu yi tunda mutum ka rasa dan uwanka kuma ka samu ka kai su cikin gaskiya mai da gare ka ya za ka yi idan mu muna kira ga gwamnati in irin wanga abu ya faru san kaman direbobin nan su ma ma'aikatan kasa ne tunda suna kai wani abu ne da ake bukata. Kenan kuma tana ta zo ya kamata su ma an kai musu magana an ke musu kunji ya kamata su dauki mataki.
Kawai yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan aika-aika da ke wakana a wani lokacin da ake ganin alamun kura ta lafa ta bangaren da jihar Tilaberi ke makwabtaka da yankin arewa maso gabasin Mali. Matsalar tsaro na daga cikin dalilan da sojojin Niger suka ayyana a jerin hujjojin da suka ce sun dogara kansu wajen kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin 2023. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaida Sule Mumuni Barma da tsaro da fatan za a gafarce ne wajen gabatar da wannan rahoto na Sule Mumuni Barma dangane da wannan rikici da ya faru a kan iyakar Tilaberi ta jihar Niger ta kasar Niger din a kan iyakarta da Mali. Yanzu kuwa sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba ilimi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mu shin yau.
Ba sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji korafin da gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Zulum ya yi wa gwamnatin tarayya dangane da kudirin gwamnatin na hade jami'ar sojoji da ke biyu da makarantar koyar da hafsoshin soji da ke Kaduna wato NDA.
For this university is very important to the people of Borno State.
Haka kuma za ku ji karshen hirar da muka yi da kwamishinan ilimi a jihar Kano da kuma wata tsohuwar shugaban makaranta a jihar ta Kano game da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na inganta makarantu a jihar.
Kin ga littafin da aka raba kwanan nan wala aka raba su ga makarantu sauransu. In ma Allah ya samu ta cokta bai waye yanzu nan muna da cokta mutum labiyar aji.
Tunda an ce free education ne to kenan za a dawo da ba da kuɗi na tallafi kenan ga makarantu.
Naku Babangida Jibrin ke fatan za a sauraro lafiya.
Mana da ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mu.
To madallah a makon da ya gabata ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana kudurinta na rage yawan ma'aikatu bisa aiki da rahoton wani kwamiti da aka kafa tun a zamanin tsohon shugaba Goodluck Jonathan wanda ya bada shawarar rage ma'aikatun gwamnatin tarayyar Najeriya domin yin tsabin kuɗi. Daga cikin irin wannan shawarwari dai da aka bayar shine rage wasu cibiyoyi da kuma makarantu, abinda kuma yasa aka ce za a haɗe jami'ar sojoji da ke biyu da babban makarantar horar da sojoji ta NDA da ke Kaduna. Bayan wannan ma akwai wasu cibiyoyi na ilimi da suka hada da hukumar bada ilimi ga makiyaya da kuma hukumar bada ilimi ga manya da ake tunanin haɗe su waje guda. To sai dai wannan mataki da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka bai yi wa wasu 'yan ƙasar daɗi ba, musamman ma batun da ya shafi haɗe jami'ar sojoji ta biyu da kuma makarantar horar da hafsoshi da ke Kaduna. Daya daga cikin irin wanda ke wannan korafi sun hada da gwamnan jihar ta Borno Baba Gana Umar Zulum wanda ya ce akwai bukatan gwamnati ta sake duba wannan shawara nata.
Army University Bureau with the National Defense Academy. Borno State has been facing serious crisis for the last 15 years and as a result of this many of our children could not have access to education. Therefore this university is very important to the people of Borno State. Not only to the people of Borno State but to our neighboring state, and therefore we will appeal to the president to look into this issue.
Gwamnati yace ko shakka babu akwai bukatun gwamnati ta duba wannan shawara idan aka yi la'akari da yanda jihar Borno da kuma yankin arewa maso gabashin Najeriya ta fuskanci matsaloli na rashin tsaro, musamman ma da karkashin yaki da kungiyar Boko Haram da suke haramta karatun zamani. Zuwan wannan jami'a ya taimaka wajen baiwa ƴaƴanmu da kuma waɗanda ke makwabtaka da jihar Borno ilimi. Idan ma har gwamnati za ta soke jami'ar sojojin ne to kamata ya yi ma'aikatar ilimi ta dauki gudanar da shi a maida shi wata jami'ar gwamnatin tarayya na farar hula. To su ma dai wasu 'yan asalin jihar ta Borno sun tofa albarkacin bakin su game da wannan shawara na gwamnatin tarayya.
Sunana Malam Suleiman Hassan. To mu kam nawa a matsayina ni wanda zan ce local mutum zan ce bar mana Ami University namu ya zama Ami University wanda ɗan talaka zai iya samu ci gaba su yi karatu enough su samu digiri wanda nasu. Amma in aka ce an hada ya zama da NDA zai wuya ɗan talaka ya samu. So ni a nawa shawara na fi son a bar shi.
Sunana Abraham Philip daga nan jihar Borno Maiduguri. Wannan shi Ami University da aka ci kiro ta ya sake ba wa mutane damarmaki da dama wadda za su yi su samu su ci gaba da harkokin ilimin su, misali karatu. But yanzu in yadda aka ce za a mai da ita karkashin NDA kaga abin zai sake koma baya ne. Wannan mutanen da suke da burin cewa za su ci gaba da karatun ma sai ka kalla wannan burin su din ya zo ya kawo ga karshe, kaga babu wannan kwarjinin da cewa zan ci gaba da karatu. So kaga amma in an bari a hakan akwai wasu irin benefit din da al'umma suke samuwa yanzu a haka ma a karkashin wannan ita university.
To sai kuma jihar Kano inda za mu ci gaba da hirar da muka fara mako da ya gabata tare da kwamishinan ilimi a jihar. Alhaji Umar Haruna Dogwa dangane da matakin da gwamnatin jihar ta dauka na inganta ilimi a jihar da kuma aniyar gwamnati na kawar da yara dake gararan ba tituna ba tare da halartar makarantu ba. Ga dai rashin hirar da wakiliyar mu Baraka Bashir da yi da kwamishinan ilimi a jihar ta Kano Alhaji Umar Haruna Dogwa.
Mun gane cewa kusan mutum miliyan 4,100,000 na kasar. Saboda mun yi question cewa idan aka gina wannan kujerun ma a 40,000-45,000 misali, wacce to sita misali na gida ta haka, sannan kai expect din mutane da zaka dauka a cikin waɗannan azuwa. Ya kace kai tricity kana buƙatar 1.5 million seat, wanda suke zauna a kasar kuma buƙatar 1.5 million seat da kuma uku. To ko ce idan miliyan 40-40 ne kike da samu kuɗin, da yake muna magana wajen biliyan 40 ne zuwa biliyan 60.
To sai yaya za ka samu wannan kuɗin?
Ba karamin kuɗi bane, saboda abin nan shi ta garin zabi. A hankali a hankali a rika yi, a yi nan an gyara nan, a yi nan an gyara. Amma dai wannan yake tabbatar da jama'a shi ne gwamna ya recommend shi zama ya ware kashi 29.7% na budget dinsa akan haka ilimi. To na tabbatar maka cewa insha Allah in ga cewa tafiya a daki tafiya din nan in Allah ya dade zan Allah to in shi kan nan magana maka da primary da secondary da duka makaranta da zaka zama tare da
shi. Eh an ka lokaci
mun riga mun sa lokaci muna da lokaci mun ga sa. Sai ga mun cewa zuwa da kashin shekaran nan insha Allah muna
kashin shekaran
nan. Mun zai kokari.
Kawai yanzu da nan ku kai makarantu nan ku
kai. Kuma wannan mutane suke da kansu suke suka ba makaranta mu.
Ina batun malamai?
Malamai muna da malamai yanzu amma duk da aka ga zaran mu da malamai 6,000 sannan ko su ma rago malamai da ake dauka na normal aiki za mu dauke da malamai 5,000 gwamna ya ba da izinin wannan Allah ya yarda.
An fara
an yi screen din sa an yi kuma ku kin ga littafin da aka raba kwanan nan wala aka raba su ga makarantu sauran su in ma Allah ya samu ta chokta bai waye yanzu muna da chokta mutare la biyar aji kula kuma ta zasu wani da chokuna da shi
kai kiran aiki kayan aikin da malamai za su yi amfani da shi duk
mun ta ji shi su
sai dai kuma a tabakin Hajiya Binta Abdulhamid wata tsohuwar principal a jihar ta Kano ta bayyana cewa gwamnati za ta iya daukan wannan mataki idan har ta dage tare da zuba kuɗi da kuma jami'an da ya kamata.
A yi ta faɗakarwa ta responsibility na iyaye da jama'a akan ingancin a bada ilimi ingantacce domin samun kyakkyawar rayuwa. Abinda zan ce miki shine har yanzu mafi yawan makarantu a birni da ƙauye ba su da su waɗannan kaya da aka ce an yi ikirarin da akwai. Idan har da akwai damar magana dai ta ayyuka ne na ajai ba ayyuka na ita kankin kanta gwamnatin jihar Kano da ta fidda kuɗi da kuɗin lalita ta yi ba ko a bayan ma a shekaru 8 din haka tsarin yake. Tashin farko first academic term da muka koma hutun da za a koma sabon hutu tun ma ba a fara wannan gaganiya ta zafi ba na shari'a to aka saki ido da baki cewa tunda an ce free education ne to kenan za a dawo da bada kuɗi na tallafi kenan ga makarantu tunda iyaye ba za su bayar ba to gwamnati asalin da lokacin kwankwasa first January tana bada kuɗin tallafi daga baya sai aka zo aka yi introduction ma na rehabilitation fund iyaye su bayar kuɗin agaji da tallafi wanda yake in tsakani da Allah ne fa duk tsarin nan ma fa ko abin fa da ya kamata kenan saboda baiwa ce da kyautatawa Allah ya bada da ɗaya daga cikin abin da mahaifi zai yi ya tarbiyantar da ɗanin har da ba da ilimi ingantacce to a takaice tunda harkar gwamnati muke magana gwamnati da ta tashi raba kayanta to wata makarantar sai a bata kwalin chok ba katan din chok ba kwalin chok irin ɗan 200 na da dan yanzu ya koma ko 300 ma da 50 ne to sai a bata kwara uku irin kuma murmushashen nan ma wanda duka ɗaya daga safiya zuwa break kafin yara su fito to in makarantar mai ajujuwa goma ce to ba zai isa a cinye wa'annan periods din kuɗin farko ba ma da wannan kwara uku sannan register sai a samu makarantar da take da ko ajujuwa goma ko sha sai a bata kwara uku sai a dauki exercise book mai 40 ko 60 a bada kwara uku kwaya daya biyu uku fa to kuma ma ba a tashi bada fakayan ba sai da aka yi wannan term din na farko aka gama duk principal fee suna cikin tsoro da fargaba an ce ka wanda ya aji kwaye waye waye to kuma tunda an riga an san daman tsarin gwamnati ta kwankwasiya mai zafi ce za su yi aiki da cikawa a da haka ake in suka kuskura suka ce kaza to wallahi aiwatar da shi za a yi sai dai ka ganshi aiwaci dan billahi alazim ba zan manta lokacin da ni da vice principal dina muke tafiya ɗebo kaya in an yi hutu kafin a yi hutun satin farko kafin yaran su zo makaranta to an ba principal kayan aikinta kuma na rantse da Allah a da in kin san a kurukura sai mu tafi da a kurukura mu dauko vice ina ya ƙara komawa trip na biyu ya dauko kaya
to masu sauraruwa nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Baraka Bashir a Kano sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leonard Gresham na ku baban gidan Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa
To madalla an gaida baban gida Jibrin da wannan shiri na ilimi ga kuwa dan Adam ma saro kafin mu ci gaba a sauraro wannan.
Saka mai wuya.
Sunana na General Masur Dan Ali zakabaya wannan shirin gaskiya magana shiri ne mai ma'ana mai fahimtar da jama'a mai kuma sa mutane su san abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban akan harkokin siyasa.
Sunana Dr. Iman Usman Shehu ne mai shugaban International Institute of Journalism a nan Abuja kuma nakan saurari shirin nan na tsaka mai wuya kuma shiri ne da kan ilmantar da al'umma kuma shiri ne da ya kamata mutane ko ina su kasa kunne su ji.
Sunana Alhaji Jawar Muhammadu Sale majidarin ajiyar Akko.
Wannan abun fa amfani ake so a fitar tunda kai kana mulki baka so ka sauka ne kai kuma kana waje kana so ka shiga mulki ne ya kamata ka fada wa mutane me kake yi kai kuma da kake so ka shiga ka fadi me zaka yi baka mai wai shiri ne muhimmi a cikin cire da muryar Amurka take kuma ya fahimtar kuma yana fahimtarwa idan aka samu na tsatsun su kai magana
to dan yin wannan shiri na tsaka mai wai sai ku dinga kasancewa da tashar mu ta biyu a kowace rana talata a shirin mu na karfe 6 na safi a gogon Najeriya da Niger kalbi biyar kenan na safi a gogon mutanen Ghana.
To madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris na shirin ganawa da mamba a kwamitin da ke kula da yaki a Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a yau Litinin kwana guda bayan kiran da ta yi na a yi gaggawa tsagaita buɗe wuta a Gaza. Wani jami'i a fadar White House ya ce tattaunawar da za su yi za ta mai da hankali ne kan Falastinawa fararen hula da aka kashe da kokarin cimma matsayar tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su haɗe da tura ƙarin tallafi zuwa yankin na Gaza. Cikin wasanarwa Gantz ya tabbatar da zaman da za su yi da Harris da kuma mai ba da shawara kan sha'anin tsaro a fadar ta White House Jake Sullivan da kuma mambobin majalisar dokokin Republican da 'yan Democrat. Gwamnatin ta Biden na aiki da Masar da Qatar don shiga tsakani wajen ganin an dakatar da buɗe wuta na aƙalla tsawon makonni 6 don a karɓo sauran mutane da Hamas ke garkuwa da su a kuma ƙara tura kayayyakin agaji. A yau Litinin Ukraine ta wargaza wata gadar da ke dauke da hanyar jirgin kasa a yankin Samara da ke kudu maso yammacin Rasha. Dakarun Ukraine sun ce harin ya kaikaci gadar ne saboda irin yadda take taimakawa sojojin Rasha a kusa da kogin da ake kira Chibek. Hukumomin na Ukraine sun ce dakarun Rasha kan yi amfani da gadar wajen yin jigilar makaman sojin kasar. Hukumar da ke kula da sufurin jiragen kasa a Rasha ta ba da rahoton aukuwar wani mummunan al'amari. Amma ta ce babu wanda ya jikata sai dai ta ce ta dakatar da duk wata zirga-zirgar jiragenta na ƙasa a yankin. China ta buɗe wani taro da ya kasance mafi girma da take yi a duk shekara inda ake tattauna al'amuran siyasar ƙasar. Taron yana mai da hankali ne wajen duba tsare-tsaren da ƙasar za ta aiwatar a wannan shekara. Ƙasashen duniya sun zura ido kan wannan taro don ganin irin tsare-tsaren da ƙasar ta sin za ta shata yayin da ake kuma duba irin matsalolin da taron yake kokarin shawo kansu waɗanda ƙasar ke fuskanta. Tattalin arzikin ƙasar ta China na tafiyar hawainiyar da bai taɓa gani ba wato da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru. Akwai manyan ƙusoshin gwamnati da aka cire su a mukamansu na sanadiyar zarge-zarge da ake musu kan cin hanci da rashawa da kuma waɗanda ake zargin su da ayyukan leƙen asiri. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta fara ɗaukar matakan soke lasisin dubban ƙananan likitocin ƙasar. Matakan da take shirin ɗauka na zuwa ne kwanaki bayan da likitocin suka shige wa'adin da gwamnatin ta shata musu na su koma bakin aiki bayan da suka shiga yajin aikin da ya kassara ayyukan asibitocin ƙasar. Likitoci kusan 9,000 ne suka shiga yajin aikin tsawon makonni 2 don ƙalubalantar wani shiri da gwamnati ke shirin aiwatarwa na ƙara adadin ɗaliban da ake ba guraben koyon aikin likitanci a ƙasar. Yajin aikin ya kai ga an dakatar da ayyukan tiyata, lamarin da ke barazana ga rayukan dimbin mutane. A yau Litinin gwamnati ta tura jami'anta asibitocin ƙasar don su tabbatar da cewa likitocin ba su koma bakin aiki ba kafin ɗaukar matakan soke lasisin su na aƙalla tsawon watanni 3.
To madalla masu tsaro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Ya kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9:30 agogon Najeriya ne da kamar da tsari wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kuwa madadin Muhammad Lalo da ya tana gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Ladens Gershon da ta bada umarni. Da ba injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif kuma ku fata alheri daga nan Washington DC sai anjiman ku.